بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. أبانك سوات الدين المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala da ikon sa da kaddararsa gashi ya nuna muna wannan rana mai albarka, ranar Alhamis. Allah ya hada mu a cikin wannan babban birni na Niyabi a wannan kasa ta Jamhuriyar Nijar domin ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda tafsirin yana gudana a ƙarƙashin kula ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, wacce Allah ya kaddari marigayi Al-Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya da assasawa. Muna roƙon Allah ta'ala ka ji kan malam, ka gafarta masa da malaminsa na tauhidi Al-Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi. Muna addu'a ga khalifan malam na harko fadilatu Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir, raisul duwali, shugaba na ƙasa da ƙasa da 'yan majalisarsa ta koli tun daga mataki na ƙasa har zuwa rassa. Muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala kai musu gudunmuwa. Muna addu'a ga maluman sunna waɗanda suka yi tsarin daji a wannan ƙasa tamu biladus Sudan, mujaddadi Sheikh Usman ɗan Fodiyo da shakikin Samala Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Ballo. Muna roƙon Allah ta'ala hidima wadda sun kawo addinin musulunci, Allah ya sa kanka musu da alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala wannan gari mai albarka, Allah ya ƙara saukar da alkhairin sa a cikin wannan ƙasa. Shugaban wannan ƙasa shine Janar Abdulrahman Sadi da 'yan majalisarsa matakai daban-daban. Muna roƙon Allah ta'ala ka ƙara musu gudunmuwa, Allah ka ƙara haskaka musu akan jagorancin da suke wa al'umma wannan ƙasa baki ɗaya, talakawa waɗanda suke jagoranta a wannan ƙasa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka ƙara ba su iko na abin da ya shahin ɗa'a ga abin da ya shafi shugabanci, Allah ya muna gudunmuwa baki daya. Yan kwamiti na wannan tafsiri mai albarka da yan agaji da kwamitin matasa, muna roƙon Allah ta'ala kai musu gudunmuwa wanda ake gabatar da wannan tafsiri a farfajiyar wannan masallaci a bakin garkarsa shine Alai Mu'azu. Muna roƙon Allah ta'ala ka ƙara masa gudunmuwa buƙatocinsa na alkhairi da nashi da na. Muna roƙon Allah ta'ala ka biya muna baki ɗaya. Saboda haka, kamar yadda aka sani, jiya ɗaya ga watan Ramadan, Allah ya ƙaddari jawabai sun gabata, kuma an buɗe wannan tafsiri na Alƙur'ani mai girma. Yau gashi ma'adu rana ta biyu ga watan Ramadan, kuma za mu ci gaba da wannan tafsiri. Muna roƙon Allah ta'ala kai muna gudunmuwa. Insha Allah za mu ci gaba a cikin wannan sura mai albarka, sura ta 33 daga cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma, sura 114 ita ce suratul Ahzab. Za mu tashi insha Allah a aya ta farko, malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله كان عليما حكيما.
Wannan sura mai albarka an bace ta da wannan suna, shine suratul Ahzab, bi ma'ana sura wadda ke magana akan abin da ya shafi rundunonin kafirai arna, waɗanda sun kai angaya, sun ka hada kai, suka taso mai birnin Madina domin su tunkuke Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa. Allah madaukakin sarki ya maida sakamakon makircin su da abinda sun ka shirya ma addinin musulunci a kan su. Allah madaukakin sarki ya yi fata-fata da su, aka watse su addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya daga addininsa. Tunan malam ya ce wannan sura madaniya, an saukar da ita ne a garin Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara 13 a garin Makka yana kiran mutane zuwa ga tauhidi. Bayan ya yi hijira ya zo a garin Madina, Allah ta'ala ya saukar da wannan sura ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaiti hiya 73 aya. Kuma wannan sura ta Ahzab, idan ka bi tun daga aya ta farko har zuwa aya ta ƙarshe, tana da ayoyi guda 73. Wa mawdu'iha ar-rahisi, abinda take jagoranci, abinda take maida hankali a kai wajen karantar da mu, shine qam'i adatil jahiliya, shine a cire muna al'adu na jahiliya waɗanda sun kai karo da dokar Allah, waɗanda sun kai hito na hito da addinin musulunci. To wannan sura tana karantar da mu waɗannan abubuwa mai waƙi da su, mu aje su ba addini bane, ba musulunci bane. Allah ka azirta mu da wannan. Wa izalatu hada, busar da dukkan wata al'ada wadda musulunci bai zo da ita ba, anil mujtama'il islami, daga mahaɗa ta addinin musulunci, daga cikin mutane, a cire waɗannan al'adu a aje su gehe a bi umarnin Allah a hannu da hani na Allah maɗaukakin sarki Allah ka azurta mu da wannan. Mala ya ce wa kanat fiha ayatul rajm, cikin wannan sura akwai aya wadda tana magana akan abin da ya shahi a jefi wanda ya yi aure kuma ya yi zina, aka samu shaida kuma wadda addinin musulunci ya tabbatar da ita shi ne a samu mutum hudu su ce sun ga mace da namiji sun sadu da junansu kuma duk sun ba da siffa guda kalmir wani fil muhala. Idan suka ba da wannan shaida, to musulunci ya ce a kau da su daga bayan ƙasa. Amma kuma zartar da wannan hukunci na jehe su ba ni zai ba, ba kai za ka yi ba, waɗanda Allah ta'ala ya ba shugabanci da jagoranci su ne za su zartar da wannan akan wanda ya aikata wannan aiki. Wannan aya ita ce al-shaykhu wa shaykhatu, idan aka samu dattijo, aka samu dattijo tsoho wa shaykhatu da tsohuwa, idan zana ya idan suka yi zina farjumuhumal battata nakala min Allah, ajihi su yanke, kuma wannan hukunci ne, azaba ce daga Allah madaukakin sarki tunda sun ka aikata wannan ta'addanci. Wallahu azizun hakim, Allah madaukakin sarki marin jayina, kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne gwani ne. Wannan yana daga cikin wasu ka'idodi waɗanda malamai masana Al-Qur'ani suka sanar da mu. Al-Qur'anin Allah madaukakin sarki akwai ayoyi waɗanda suke suna nan cikin Al-Qur'ani, amma saboda wata maslaha wadda Allah ta'ala yake kula da ita zuwa gabayinsa, sai a share wani hukunci, sai a zo da wani hukunci wanda ya yi shi sauki. Saboda haka share hukunci cikin Al-Qur'ani ko a share hukunci cikin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da matakai daban-daban. Wani lokaci ana samu cikin Al-Qur'ani ayi naskhu tilawa wal hukmi ma'an, za a share karatun na Al-Qur'ani sa'annan kuma a share hukuncin, ana samu wannan a cikin Al-Qur'ani. Kamar hadithin Aisha wanda a cikin Sahihu Muslim take cewa kana fima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khams ma'lumat fatuwassiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa hunna mimma yuqra'u min al-Qur'an. Aisha tace matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daga cikin abinda an ka saukar na Al-Qur'ani na 10 rada'atin, akwai sha na ka sha nonon mace in ka yi tsotson nonon ta har sau 10, to wannan matar ta haramta gare ka, baya halatta ka aure ta, baya halatta ka aure 'ya'yanta. Yana daga cikin abinda an ka saukar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma nusikhna, sa'annan an ka share wannan hukunci kuma bi khams ma'lumatin, da sha so biyar waɗanda asanannu, tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati wa hunna mimma yuqra'u min al-Qur'an, suna daga cikin abinda ake karantawa na daga Al-Qur'ani. Amma kuma an share lafazin na karatun sa'annan kuma an share hukuncin, to kun ga wannan shine naskhu tilawa wal hukmi ma'a, an share karatun sa'annan kuma an share hukuncin. saboda haka idan za ka karanta alqur'ani daga suratul fatiha har suratul nas ba za ka samu wannan ba. Mataki na biyu, za a samu naskut tilawa ma'a baqa'il hukum, za a share karatun amma kuma hukunci yana nan. Na uku shine share abin da ya shahi al-hukum shine hukunci amma ma'a baqa'il tilawa tare da karatun yana nan. Kun ga kamar ayat Baqara, Allah ta'ala yake cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Allah ta'ala yace wadanda sun kai wafati daga cikin ku maza kenan, wa yadharuna azwajan al-hali lokacin da sun karasu sun ban mata taken aure, to wasiyatan li azwajihim, wasiya umanni daga Allah zuwa ga abin da ya shahi matan aurensu, mata'an za a jiyar da su dadi har tsawon shekara guda gairar ikhraj, ba tare da an fitar da su ba daga abin da ya shahi gidan aure. To kun ga wannan aya tana nan cikin suratul baqara kuma muna karanta ta. To amma akwai aya wadda take ta share wannan hukunci na cewa mace ta zauna tsawon shekara guda, ita ce ayat wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kun ga wannan shi a hukunci wanda idan mutum ya rasu ya ban mata daya ko ya ban mata biyu ko ya ban mata uku ko ya ban mata hudu ya koma ga Allah, to za su jira ba tare da sun yi aure ba, za su yi ta kaba kenan arba'ata ashhurin wa ashra, wata hudu da kwana goma. To kun ga wannan aya ga ta nan cikin alqur'ani muna karanta ta koda yaushe, kun ga ga tilawata muna karantawa, amma ni an share hukuncin na cewa mace za ta zauna mi shekara guda. Wannan aya wadda ke magana akan abin da ya shahi arba'ata ashhurin wa ashra, wata hudu da kwana goma, kun ga ita ce wadda ta share wannan hukunci. To kun ga sai irin wannan ayat da mun ka karanta nasku tilawa ma'a baqa'il hukumi, an share karatu amma hukunci na nan, shine ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakala min Allah wallahu azizun hakim. Saboda haka farkon lamari tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, wannan tana daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani wanda ana karantawa, amma kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai an ka share karatun amma hukunci na nan. Shina sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya hau khalifanci a zamanin sa yake cewa laula an yaqulan nazu zada Umar fi kitabillahi ta'ala yace laka taftuha biyadi. Sayyidina Umar yace ba dan mutane su ce Sayyidina Umar ya tsara wani abu a cikin Al-Qur'ani ba, yace to da wannan aya na rubuta ta da hannuna, shine ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim. To shine nan malai yace zakarahu Abu Bakar bin al-Ambari, babban malami Abu Bakar da Ambari ya ambaci wannan an Ubay bin Ka'ab daga Ubay dan Ka'ab, kaga malai yace farusi khatilawatuha, wannan aya kun ga an share ni karatunta amma kuma wabaki ya hukumha, amma kuma hukuncin tana nan ko gobe an ka samu dattijo mai shekaru da mace dattijanya waɗanda suke masu shekaru da yawa suka yi zina kuma aka yi bincike na shari'a an ka tabbatar da shi da nugu da hudu, to kun ga abinda shari'a Allah ta ce a jehe su. Bismillahir Rahmanir Rahim, da suna Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatun wannan sura mai albarka. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu, Allah ya ce ya kai wannan annabi mai girman daraja shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai Allah ya ce da shi ittaqillah, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka dawwama ka ƙara tabbata akan tsoron Allah wanda a tare da kai. Kunga wannan nuna daraja ce da matsayi da ɗaukaka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kunga saboda daraja Annabi da matsayinsa, Allah yana so ya nuna mana daraja Annabi da matsayinsa sallallahu alaihi wa sallama. Allah ma bai kama sunansa ƙarara ba dan ya nuna mana Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin halitta Allah madaukakin sarki yayi kowa daraja, yayi kowa matsayi, har mala'ikun Allah madaukakin sarki, to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi su daraja. Shine babban malami na mazhaban Malikiya a cikin shine Muhammad al-Bashar a cikin littafinsa shine Misbah al-Salim yake cewa wa afdalul khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi wa ni'mal sayyid, yake wa afdalul khalqi matiti ce ya halitta, mafi girman halitta a wajen Allah madaukakin sarki shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yake ni'mal sayyid ma dalla da shugaba da jagora na kwarai shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To Allah madaukakin sarki yace da Annabi ittaqillah, ka dawama akan abin da ya shahi tsoron Allah madaukakin sarki. Idan aka ce tsoron Allah shine ittiba'ul ma'murat wajtinabul manhiyat, shine a same mu muna biye umurnin Allah, inda Allah yace muyi muyi, inda Allah yace mu bari sai mu bari, to sai a ambace ka mai jin tsoron Allah. Amma an same ka kana ƙarya, an same ka kana annani manci, an same ka kana giba, an same ka kana cin amana, an same ka kana cin riba, an same ka kana cin rashawa, to kaga ba za a ambace ka muttaki mai jin tsoron Allah ba. In kana so a ambace ka muttaki mai tsoron Allah, to ba ka ba ƙarya, ba ka ba saba alƙawari, ba ka ba cin amana, ba ka ba zalunci, to sai a ambace ka muttaqillah, wanda yake mai jin tsoron Allah. Allah ka azirta mu da wannan. Shina nan malai yace dum ala taqawahu, ka gani abinda ake nihi nan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kai mai karatu ko mai sauraron karatu mai imani musulmi, to ka dawama akan tsoron Allah madaukakin sarki. Wala takhaf shay'an ghayra Allah, kada ya kasance kana jin tsoron wani abu kuma bayan Allah. Ya kasance Allah madaukakin sarki shi a gabanka, shi kake tunani, duk abin da za ka aikata za ka yi abin nan don Allah ba don kowa ba. Yanzu gashi mun zo wajen sauraron Alƙur'ani mai girma, to karkatu wajen sauraron karatun nan danni, karkazo wajen sauraron karatun ga dan Alaramma, karkazo wajen sauraron karatun ga dan shugaban malamai shine Malam Suleiman, gashi nan zaune. Duk wanda zai zo wajen sauraron Alƙur'ani to ya zo don Allah, karkazo don kowa, ka zo don Allah madaukakin sarki. Yace ma ma kallafat kan zuru, duk yadda yanayi ya same ka, to a same ka mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Kana cikin mutane na, ka kiyaye dokar Allah. Kana kai kadai na, ba wanda ke ganin ka sai Allah madaukakin sarki, ka kiyaye dokar Allah madaukakin sarki. Yanzu kun ga gashi muna lokacin ne, muna lokacin watan Ramadana, za mu ɗauki azumi mu kame bakinmu daga ƙulluwar alfijir har zuwa faɗuwar rana. In mutum bai jin tsoron Allah, sai ya keɓanta ya shiga cikin ɗaki ko ya shiga cikin shagonsa ko ya shiga wajen kewayawa ya ci abincinsa ya sha ruwansa, ba mai ganinsa sai Allah madaukakin sarki. To kaga jin tsoron Allah madaukakin sarki shi ka hana ma ka shiga cikin ɗaki ka sha ruwa, shi ka hana ma ka shiga a wani wuri ka ɓoye ka ci abinci ko ka sha abin sha. Tsoron Allah madaukakin sarki shi ke kallafa ma wannan. Allah ka azirta mu da wannan. Allah madaukakin sarki ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko mai karatu ko mai sauraron karatu, Allah madaukakin sarki ya ce kada ka yi da'a ga kafirai, kada ka biye ma abinda kafirai suke so da waɗanda suke munafikan Allah, don kullun tunaninsu su addinin Allah shi ƙasa. abinda suke bukata na duniyar su yayi sama kullum abinda suke bukata ya kasance daular su ne ta kaburci ya kasance ta daukaka ita ce sama kuma duk lokacin da kaga mutum yana ba matsar su yana bibiyar su musamman wallahi in kana musulmi sai sun kai ka sun baro shi na kuka ganin ko da yaushe mu a Najeriya mu talakawa muna addu'a ga shugaban wannan kasa ta jamhuriyar Nijar wallahi abin da yayi na korar waɗannan masu jajjayen kunnuwan nan da kuke gani wallahi ba karamin aiki bane domin ba kowa ke iya haka ba ba kowa ke iya jajircewa ya tsaya shi haka ba amma duk da haka zaka samu wasu su gane ba su fahimci abin da ake nufi ba sai su yi ta cewa ai rayuwa ta yi tsada ai kaza ai kaza duk inda kun ka gane su sun shiga a cikin ƙasa to wallahi suna tsotsar jinin ku na tattalin arzikin ku shine suke kwashewa suna kai kasashen ku to ashe kaga gara na ku ko da yaushe shi da ya san ku ya tahi a cikin ku kun ga abinda awajibi gare ku jagora gare ku kullun ku yi masa addu'o'i na alkhairi dan adam na yana iya samun kurakurai to in ku ne masa addu'o'i ta alkhairi to za ku ga Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarin sa domin ba a buƙatar wanda an mabi koyo shi ya bude bakin sa yana fadin miyagun maganganu ga abin da ya shahi jagororin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum manzo Allah yace zabaddin shugabanninku su ne waɗanda kuke kuna son su suna son ku ku ne musu addu'o'i na alkhairi su ma su ne muku addu'o'i na alkhairi manzo Allah yace wa shiraru a'immatikum mafi kasancin shugabanninku alladhina tubgidunahum wa yubgidunakum su ne waɗanda kuna kin su ba ku son su ba ku kaunar su su ma ba su son ku ba su kaunar ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum suna ɗebe muku albarka kuma kuna ɗebe musu albarka sahabbai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka samu irin waɗannan shugabanni afala nunabiduhum bisayf ya manzon Allah ba za mu dauki takobi mu yaki irin waɗannan shugabannin ba qala la manzon Allah yace a amma aqamu fikum as-salah manzon Allah yace matukar suna sallah kada ku yi tuna yato kada ku yi tawaye gare su to kun ga shina waɗannan ƙasashe namu na Afrika kun ga ana samu wasu kungiyoyi da sunan su musulunci suke wa aiki su ne kungiyoyi na musulunci na ta'addanci amma wallahi su daban kuma addinin musulunci daban ba inda musulunci ya karantar da kai mabi ka dauki makani a ce kai hada da waɗanda suke jagorori abinda ake bukata gare su kai musu addu'a ta alkhairi in sun ka shiriyu sun kai abinda addaide abin zai amfane su ya amfane ka kuma ya amfane ƙasa baki daya in ma bu sai ba to wannan sai ka basu tsakanin su da mahaliccin su Allah a ranar tashin alkiyama Allah shi zai musu hukunci to shine Allah madaukakin sarki yace kada kai da'a ga waɗanda suke kafirai kada kai da'a ga waɗanda suke munafikan Allah fi ma yukhalifu shari'atuka ga abinda yake saba ma shari'ar da ka zo da ita daga Allah madaukakin sarki Allah yace inna Allaha kana aliman lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan sani bima yakunu ga abinda yake kasancewa qabla kaunihi gabanin kasancewa abin hakiman kuma Allah madaukakin sarki gwanina fima ya khaluquhu ga abinda Allah madaukakin sarki yake halitta saboda haka waɗannan suna daga cikin sifat waɗanda awajibi mu tabbatar ma Allah madaukakin sarki duka ayatus sifat ayoyi waɗanda ke magana akan sifofin Allah madaukakin sarki to sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in in sun ka zo irin waɗannan ayoyi waɗanda ke magana akan sifar Allah to suna fassara su kamar yadda suke amma kuma kaifiyar su hakikanin yadda waɗannan sifofi suke na Allah madaukakin sarki to wannan ba za su yi magana akan su ba, sun bar ma Allah madaukakin sarki domin Allah bai bayyana muna ba. Saboda haka ko da an ce ga wani wanda an masani, ana cewa Allah masani, to kaga duk wanda an ga ce masani na, to za a iya siffanta saninsa, sai a ce yana da sani akan kaza akan kaza akan kaza, kuma ga kololuwar saninsa. Amma Allah madaukakin sarki baka isa ka ce ga kololuwar sani na Allah madaukakin sarki ba, to kun ga shina nan Allah madaukakin sarki yace aliman, Allah madaukakin sarki mai cikakken sani na. Duk wani wanda aka cewa gashi masani na a nan duniya, to sanin sa bai kai cikakke ba, zaka iske akwai inda yake da rangwani. To wannan yana daga cikin qawaid waɗanda malaman harshen larabci suke ce ma siyar na abin da ya shahi mubalaga. Kaga kana iya cewa alimu, kana iya cewa alimu, kana iya cewa allam, duk sifa ce wanda take ta sani. Amma da alimu da allam suna da bambanci da alimu. In ka ce alimu masani, to kaga kana tabbatar da sani na kawai. Amma idan ka ce alimu ko ka ce allam, to kaga kololuwa ce ta abin da ya shahimi sani. Kaga duk wani mai sani, to sanin sa bai kai sanin Allah madaukakin sarki ba. Ina fata an gane. Yanzu kun ga ai ga munan zazzaune, yanzu Allah madaukakin sarki ya san ko a abin da ya ciwo daga gidansa ya zo a nan, ko ba haka ba? To amma yanzu duk wanda an ka tayar, ko da ni da Alaramma da shugaban malamai Malam Suleiman aka tayar da kai aka ce kai bayanin abin da mun ka ciwo daga gida, ba za ka iya faɗa ba. Ashe kun ga sanin mu ba irin sanin Allah madaukakin sarki ba ne. Dani shi Allah laisa kamithlihi shay'un, ba wani abu wanda aka cewa gashi yayi daidai da Allah madaukakin sarki, babu shi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah madaukakin sarki wa huwa as-sami'ul basir, Allah madaukakin sarki mai cikakken jina, kuma Allah madaukakin sarki mai cikakken ganina. Sai Allah ya ce ni
wa tabi' ma yuha من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.
الله تعالى واتبع ما يوحى إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كم كرنت القرآن كون لك سورة روا دك ون أمني يشاهي مباكين. Allah ya ce ka bi ma yuha ilayka min rabbik, abinda an kai wahayinsa zuwa gare ka daga ubangijinka, ai alquran, shi ne wannan alqurani, ka karanta shi kamar yadda an ka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kuma abinda ya zo a cikin shi alquranin na almamurat, umurni daga Allah, wal manhiyat, da hadi daga Allah madaukakin sarki, to don mu yi kokari mu kiyaye wannan, shine za a cewa ka bi alqurani. Amma koda kana karanta alqurani amma ko baka aiki da abinda a cikin alqurani, to ba a ambaton ka cikin mabiya wannan alqurani. Allah ka azurta mu da biya alqurani. Allah ta'ala ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira, lalle Allah madaukakin sarki ya kasance bima ta'maluna, game da abin da kuke aikata khabiran, Allah madaukakin sarki masani ne. Kalmar khabir a larabci in ta taho a cikin alqur'ani ita kadai, to malamai masana alqur'ani sun kace ana fassara ta da masani. Amma inda ba a cikin alqur'ani bane, in kalmar khabir ta zo, to sai a ce mai bada labari. Amma kuma in kalmar alimu da khabiru suka zo wuri daya a cikin alqur'ani, to alimu sai a fassara shi masani, khabir sai a fassara shi mai bada labari. Amma in ta taho ita kadai khabir a cikin alqur'ani, to sai a fassara ni sai a fassara da masani, kamar yadda ta zo a nan inna Allah kana bima ta'maluna, lalle hakika Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa, khabiran, Allah madaukakin sarki masani na.
saboda haka duk inda ka shiga ka je ka aikata ta'asarka Allah ya sani kuma ya san an yi recording din abin an rubuta kuma an dauki hotonka saboda cika adalci a ranar tashin alkiyama in baka tuban ma Allah ba sai ka ga za a nuna ma sai a gaban Allah madaukakin sani to Allah ya samu kiyaye dokokin Allah malai ce fi qira'atin a cikin wata qira'a binta hataniya an karanta da ta karkashi ta hataniya da yawun kenan amma yanzu kun an karanta inna Allah bima ta'maluna da ta kenan an gane ko an karanta da ta'un to ana karantawa kuma da yaqul ya kenan marmake inna Allah bima ta'maluna to akwai qira'a inna Allah bima ya'maluna kabira to Allah ya kara ganar da mu ma'anonin alqur'ani sai Allah ya ce ni
wa tawakkal 'ala Allah وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
الله تعالى ce watawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki ba an ce mu dawoma akan jin tsoron Allah ba ba Allah ya umarce mu mu bi abin da yazo daga Allah ba cikin alqur'ani kan mu saba ma shari'a Allah madaukakin sarki sai Allah ya ƙara tsoratar da mu ya ja hankalin mu Allah nan da yake mu ji tsoransa mu bi shari'arsa ta alqur'ani to duk inda ka je ka koyi ka aikata wani aiki sabanin abinda Allah yake son ka aikata to Allah madaukakin sarki yace yana ganin ka to yana yiwa ka bi kana biyan doka Allah a duk inda kake malami kake mai mulki kake jami'an tsaro kake dan kasuwa kake namiji na mace na a duk inda kake yana yiwa wannan wurin da kake biyar abin da ya shafi umurnin Allah da doka Allah madaukakin sarki to kana ganin kamar abin zai yi ma wahala sai Allah ya ƙara daure ka kakam Allah ya ce watawakkal ala Allah Allah ya ce ka dogara ga Allah ka aje komai bi umurnin Allah kai wallahi zaka ga agajin Allah in dan kasuwa kake ka kasance mai gaskiya ka kasance mai amana ka kasance mai tausaya ma bayan Allah in mai mulki kake Allah ta'ala ya daga darajarka ya daga matsayinka to ka dibi al'ummar da ake jagoranci kai musu adalci dan ko ba kai musu adalci ba to za a mutu za a iske Allah a ranar tashin alkiyama kuma Allah zai hisabi tsakanin ka da su annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma min anira 10 babu wani wanda zai jagoranci mutum goma a ce ga ka kai ne shugabansu manzo Allah ya ce illa bi a yawmal qiyamati maghlulatun yaduhu ila unuti manzo Allah ya ce duk wanda ya jagoranci mutum goma an ka ce kai a shugabansu to manzo Allah ya ce ko da haka zuwa ranar kiyama a tashe ka gaban Allah a je gaban Allah domin a yi sabi dan aljanna ya ce aljanna dan wuta ya ce wuta manzo Allah ya ce ko da za a tashe ka maghlulatu yadu hannayenka an daure su tam ila unuki zuwa ga wayar an kama hannunka an daure ga wayarka ko da za ka tashi gaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adalcin da kawwa wannan al'ummar da gaskiyar da kai musu in an ka bincika baka ci kayan su ba baka taba kayan su ba damuwar su ita addamuwarka in sun ka shiga cikin halin kakane kai ka shiga nan ka fadi nan ka fito tan sai kaga al'ummar ka sun hita cikin damuwa to wannan lokaci kai musu adalci an ka bincika sai Allah ya ce abaye ka sai mi sai ayi aljanna da kai Allah ka sanya mu a ciki amin ya rabbi amma ko da an ka bincika kai baba kere ga dukiyarsu damuwar su ba ita addamuwarka ba kullun kai naka tunani daban to a wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai ce mala'iku kada a bayi wannan jagora a gargada shi ina yi wutar jahannama ya Allah kai muna kariya
amin ya rabbi
to saboda haka duk inda ka samu kanka Allah ya daga darajarka to watawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki ka tsaya ga Allah madaukakin sarki ko da kana ganin ka kiyaye dokar Allah madaukakin sarki amma kuma kana ganin daboyi ko da yake suna zuwa kana gaskiya kana cika alƙawari kana mai amana ga harkar kasuwancinka amma zaka iske ga wani nan algusu ya kai ko da yaushe yana hada kyaukyawa da mummuna amma dukiyarsa ƙari kawai take yi ga wani zalunci annan kawai shi na yi sai ka ga ma ɗan a aikin office na kullun lambar sa ƙaruwa take ci gaba kawai shike yi sai ka ga kai ga ne ka kiyaye doka Allah madaukakin sarki amma yau jarabawa ta daban gobe ta daban jibi ta daban kullun jarabawoyi ta goma suka yi to wancan da kaga Allah madaukakin sarki ya nemi haka ne da Allah madaukakin sarki yake masa sai ya mutu ya iske Allah in bai tuba ba a mai da hidu ka zuba ya hutar jahannama to amma kai ka kiyaye dokar Allah ka bi umarnin Allah ka kame halshenka ka kame alƙalaminka ka kame gangan jikinka ka bi umarnin Allah madaukakin sarki to kana zuwa ranar tashin alƙiyama dama duk an tattara ma wannan gaskiya da amana sai Allah ya ce to ga sakamakonka nan kawai fa ni'ima ajrul amilina ma dallada ladan ma'aikata sai a ce mi sai a ce kai aljanna duk wahalar da ka shagi ran duniya wallahi da an tsoma ka cikin aljanna shikenan kamanci annabi sallallahu alaihi wasallama yace a ranar alqiyama
sallallahu
alaihi yuta yawmal qiyamati bi an'ami dunya maza Allah yace a ranar tashin alqiyama za a zo Allah zai sa a dauko wanda yake gidan duniya ya kowa jin dadi kaga yanka ce mutum ya yi kowa jin dadi kaga zaka kaddara tun lokacin da ya fara hankalta ya gane ya ci abu ya ji dadi ya sa abu ya ji dadi ya tena ya tena ya ji dadi na rayuwarsa shi ne san matsala ba a rayuwa to manzo Allah ya ce a ranar alkiyama za a zo da irin wannan shi babu ruwa ne da bayar doka Allah tsoron Allah can da an ka ce ai bai ga ƙarya ga saba alƙawari ga annabi manci ga cin amana ga zalunci aikin sa kenan har ya koma ga Allah to ranar tashin alƙiyama zan Allah yace Allah zai sa a tuhu da irin wannan ya an ka zo da shi sai Allah ya ce mala'iku a dan tsoma shi cikin wutar jahannama sai mala'iku su dauke sai a dan tsoma shi sai a fitar da shi sai Allah ya ce mala'iku ku tambaye hal marra bika na'imun qattu ka taba jin wata ni'ima fa yaqulu la ya rabbi yace wallahi ya ubangiji ban taba jin dadi ba dan tsoma shi dai an kai shi cikin jahannama an kai shi suwa duk wata ni'ima da ya jiya a gidan duniya ya mance da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a dauko wanda shi kuwa kowa san wahala a gidan duniya amma ya bi umarnin Allah duk inda ya taba sai tawaki mala ya kamo nan ya kamo nan ya cika alƙawari ya yi gaskiya ya tausaya ma bayan Allah ya yi kaza ya yi kaza zaka iske jarinsa kai kullum ma zaka iske mahi yawa in ma ya ce sau abu wani lokaci ma ko uwar dukiyar ba ta dawowa ba maganar riba aka yi ba to kaga wannan jarabawa ce daga Allah to sai a zo da irin wanga ya sha wahala malam za ka iske ko azumi ya yi ɗan abin da ma zai buɗe baki ne masa wahala in lokacin sahuru ya yi yayi wani ma ruwa ɗaya zai kurɓa saboda ba abin da zai samu bakinsa ya kiyaye dokar Allah ya bi umarnin Allah yayi hankali bai ci kayan kowa bai taɓa kayan kowa bai zalunci kowa ba haka ya rayu haka rayuwar ta ƙare Allah zai ce a zo da irin wanga a ranar alkiyama sai Allah ya ce mala'iku ku ɗauka a ɗan tsoma shi cikin ni'imar aljanna sai a ɗan kaɗa shi cikin ni'imar aljanna sai a fitar da shi Allah ya ce ku tambaye wanga hal marra bika bu'sun qattu ka taba shan wata wahala ka taba haduwa da wata damuwa fa yaqulu la ya rabbi yace ya Allah ban taba jin wata wahala ba ni a rayuwa ta yamanci to kaga ina wancan lalaci da ka dauka a gidan duniya kai ne ƙarya kai ne zalunci duk inda ake sabon Allah kai ne gaba gaba kana ganin kamar kai kwaro ba kai kwaro komai ba domin ga azaba can tana jiran ka wanda za ka iske wanda in ka shiga cikin wannan azaba ba za ka fita ba. To amma ka ga kai da kai hankuri ka canja rayuwarka daga abinda take so abinda Allah madaukakin sarki bai so bai yarda da shi ba kai hankuri gashi ka ce ka iske ni'ima har ta abada Allah ka ba mu saboda haka rayuwar ka da kun ka gani zukatan ga namu wallahi suna buƙatar mu yi service din su mu yi kuskure ma mu gyara su mu yi hankuri ga duk abin da yake saban Allah na mu yi hankuri da duk abin da yake ba gaskiya bane mu yi hankuri da duk abin da yake ya saba ma shari'a Allah saboda ita rai da haka gani tana nan tana kokarin koda yaushe ta daka ga halaka sa'annan iblis shedan shi ma shina nan to mu yi kokari rayuwar ga tamu mu yi kokari mu saba mata ga abin da yake ba daidai ba Allah ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa to Allah ka azurta mu da wannan to sai Allah madaukakin sarki yace wa tawakkal 'ala Allah ka dogara ga Allah fi amrika a cikin lamuranka duka duk abin da ka tasan ma to dogara ga Allah Allah shi a abin kallonka Allah shi a abin hangenka in Allah ya gane abin da a cikin zuciyarka haka haka mu yi tsakaninka da Allah to wallahi agaji zai zo ma ga Allah madaukakin sarki ko kusa ko nesa Allah ce wa kafa billahi wakila kuma ya isa Allah madaukakin sarki ya zama mai tsaro gare ka hafizan laka mai tsaro gare ka wa ummatuhu mala yace to kun ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tabi'un lahu masu biyana ga annabi ci zalika a cikin wannan kullihi dukkanin sa mala yace mabda'u sura ash-shaykh abubakar mahmudu bin Allah ka ji kansa da rahama yace kun ga farkon wannan sura yishiru sura tana sanar da mu tana karantar da mu risqili ma fi hada nauyin abinda a cikin wannan sura kama sayati bayanuhu kamar yadda bayanin waɗannan hukunce-hukunce masu nauyi amma ga mai imani kuma ba masu nauyi bane summa bada'a ta'ala Allah ya fara bi zikiril adatu zahiriya da ambaton irin waɗancan al'adu waɗanda an ka iske kafin karantar suwa kafin fahimta alqur'ani kafin fahimta annabi kafin fahimta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wa man'aha kuma Allah zai ambata muna yana hana mu aikata irin waɗannan al'adu kafin mu samu karantar suwa min tilkal adat yana daga cikin waɗannan al'ada za'amu ba'dun nas shine raya wa sashen mutane anna lahu qalbaini cewa wai akwai wani mutum wai yana da zuciya biyu ya aqilu bi kulli minhuma kuma wai kowace daga cikin su tana aiki yana iya aikata abinda zuciya take aikatawa da wannan zuciya an ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani da ake ce jamil ake ce da shi jamil bin ma'mar al-fihi mutum na wanda yake yana da tsara'a iyadda abu to zai tsare shi ko yoshi ka taho zai ga yamma abin nan kamar yadda yake mutum na wanda yake mai basira mai tsara'a to sai kasance yana da awancewa saboda wannan basirar da aka gare sai ce ai shi zuciya jugare ko san dai ko zuciya guda gare ko
kare
yace to shi zuciya jugare kuma ko wace tana aiki kuma har yake son ya kai har ga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa zuciya biyu da agare sa wai zuciya ta yi guda ma ta yi aiki busa ga yadda zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama take aiki to da Allah ya ta nuna masa gajiyawar sa a nuna ma duniya ba komai bane a lokacin da aka yi yakin Badar tsakanin musulmai da waɗanda ke kafuran ƙurayshawa shi wannan jamil din nan bin ma'mar al-fihri sai gashi lokacin da aka zo aka buga kun san Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a wannan lokaci Allah ya rinjayar da su akan arnan duniya to shi wannan jamil da wanda ka cewa zuciya duga rai kuma ko wace zuciya tashi ta fi tsarewa da hankalta bisa ga zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan wuri yarin tabe arna sun wace Allah ya ba musulmi rinjaye sai gashi sai ya hadu da Abu Sufyan. Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba shine sarkin Makka a nan Badar. Sai Abu Sufyan ya ce da shi ma halun nas ni a halin mutane bi ma'ana yana nufin Quraysh waɗannan kafirai. Sai shi Jabil yake ce ma Abu Sufyan ai sun wake sun gudu annabi da sahabbai sun samu rinjaye. To ko da Abu Sufyan ya hadu da shi takalmin sa guda ga kafarsa guda saman kafadarsa kaga rikici ya kai rikici an gane ko. Sai Abu Sufyan ya ce an kai na gane ka takalmi guda a kafa takalmi guda saman wayanka. Sai ya ce ai wallahi ban hankalta ba sai yanzu. To daga lokacin an ka gane cewa ashe dulu na wawa na baya da wani kiyayewa ai inda yana da zuciya biyu ya za a yi a ce takalmin sa guda a kafa takalmin sa guda saman ka hada ko bai kiyaye wannan ba bai sani ba sai yanzu da an ka balagar da shi. Kun ga ya nuna abin da yake da awa ƙarya ne. Ina ba ta an fahimta ba duk mai da awa lokacin da yake da awa abu ba abin nan yake tabbata to sai an tuwo an baje wannan abin ga hili lokacin za a gane cewa wannan abin da yake faɗa gaskiya ne. To shina nan Allah madaukakin sarki faqala li Allah madaukakin sarki ya ce
ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
الله ما دوكاكين سايكي يتي ما جعل الله الله ما دوكاكين سايكي بي سيابا لرجل غواني متون غواني نميج من قلبين في جوهه. الله بي سيابا غواني نميج با الله بي سيابا غواني متون با كومي مطنس كومي جرمانسا Allah bai saya masa zuciya biyu ba a cikin kirjinsa. Malayin Tiradan wannan raddi na Allah yake yi alaman kala zalika akan wanda ya faɗi haka inna lahu qalbayni cewa yana da zuciya guda biyu ya tsilu bi kullin minhuma kuma kowace wai tana aiki kowace nata aiki daban wai yana da wannan. Malayin ce la'anna alqalba dunin kaga zuciya معدن الروح الحيواني المتعلق بالنفس الانساني دونين زوجيا da hake gani ita ce matattara ta abin da ya shahi rayuwa ta dan adam gaba daya duk abin da aka ganin mutun yana aikatawa ko yana rashin aikatawa to zaka iske wannan abin ya taso daga abin da ya shahi abin da zuciyarsa ke tsarsa maka wa man ba'ul quwa kuma zuciya da haka gani nan ne mafukuga ƙarfi bi asliha baki daya kaga fayamtadu ta'addudihi saboda haka wannan yana hana a ce zuciyar nan ta daɗe da dubu a ce mutum yana da zuciya sama ga daya la'annahu yu'addi ila tanaqus. Domin idan aka ce kana da zuciya biyu ko uku ko hudu to kaga wannan zuciyar za ta ce ka je wajen tafsiri ita ko wannan zuciya sai ta ce kakkata wannan zuciya ta ce ka je office wannan zuciya ta ce kakkace kaga za a samu tanakudi a samu matsala. Saboda haka yana daga cikin hikima Allah madaukakin sarki da yadda a halittar mu sai Allah madaukakin sarki ya saya mana zuciya guda. Saboda haka in ka fuskanci lamari fa iza azamta fatawakkal ala Allah to shike nan kuma in kai himma to babu wata zuciya wadda ke cewa kakkai wa huwa an yakunu kullu minhu ma afsalan li kulli alquwa ya kasance ga kowace shine tushen dukkanin ƙarfi wa gairi aslin laha kuma ya kasance ba shine tushe gare ta ba malai ce wa tilkal adat yana daga cikin waɗancan al'adu kun ga wacce al'ada Allah ya rushe ta ne cewa wai ga wani yana da zuciya guda biyu ko ga shi kaza ga shi kaza ga shi kaza ga shi kaza kun ga wannan al'ada wanda kahin bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana ambaton wancan jamil da ita kaga Allah madaukakin sarki ya rushe wannan gashi ma an zo yakin Badar saboda ya ki mai zuciya guda gare sa ga takalmin sa a kafa ga takalmin sa guda saman kafada aka ce ya akai yace ai shi wallahi bai gane haka ba sai yanzu to yana daga cikin waɗannan al'adu az-zihar shine mutun yawa matarsa zihar kamar kaka malai ce bi an ya kula wahidin minhum li zawjatihi shine a samu ɗaya daga cikin mutane yace matarsa yace anta alayya ka wahari kulli mutun ya dibi matarsa sai yace wannan matar tashi ka zahari kulli sai dibi abinda ya shahi bayan mahaifiyarsa matarsa sai ce daidai yake da ban mahaifiyarsa ko ko ya dibi huskarta huskar mata ta sai ce daidai yake da huskar mahaifiyarsa ko ya dibi hannun mata ta sai ce wannan hannun daidai yake da abin da ya shahi hannun matarsa to larabawa kayan bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin haka bi ma'ana in balarabe a wannan lokaci yana son ya haramta matarsa gare sa to wanga hanye yake to kunga yana daga cikin al'adu wadanda ko da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya aiko shi to sun kasance suna yin haka to kaga in ba karantar da su aka yi ba ko da mutun ya shigo musulunci ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ga dole sai an karantar da shi abu kaza ba daidai ba abu kaza shi a daidai abu kaza musulunci bai yarda da shi ba abu kaza musulunci yayi hani akai to yana daga cikin waɗannan abubuwa shi ne zahiri musulunci bai yarda da wannan ba shine babban malami masani fikihin musulunci shine malam mai askari a cikin littafin sa Irshadu Salim da yanzu yana magana akan zihari yace az-ziharu tashbihu mubahatin malam mai askari yace abinda aka ce ma zihari shine tashbihu mubahatin mutun ya kamanta wadda ta halatta gare bi mu'abbadatit tahrim ga wadda take har duniya ta tashi haramun nashi aure ta ai kaga mahaifiyarka in ku dai a duniya kana aurenta
no
baka aurenta haka nan diyarka diyarka wadda ka haifa ta cikin ka in ku dai a duniya yana halatta ka aure ta kaunarka yana halatta ka aure ta diyarka yana halatta ka aure ta to lokacin da za ka yi wanga tashbihi ka kamanta ɗaya daga cikin waɗannan da abin da ya shafi matarka to wannan shi aka ce ma ni shi aka ce ma zihari ko dai ka kamanta ta baki ɗaya ko ka kamanta wani sashi na matarka da abin da ya shafi mi mahaifiyarka shine shi mai askari yake cewa misali tashbihul jumlati bil jumla kamar kai tashbihin jumlar matarka da ni da abin da ya shafi mahaifiyarka yace awil ba'd bil ba'd ko ka kamanta sashen wani abu na matarka da sashen wani abu ni na mahaifiyarka kamar ni kace bakin matarka gare ka daidai yake da bakin mi mahaifiyarka ai kaga bakin matarka ya halatta gare ka ka sumbunce ta to mahaifiyarka kaga bai halitta gare ka ba, kaga tashbihul ba'd bil ba'd shine ka kamanta sashen wani abu na matarka da sashen wani abu ne na mahaifiyarka. Yace awil ba'd bil jumla, mai askari yace ko ka kamanta sashen wani abu na matarka bil jumla da abin da ya shahi jumla ta abin da ya shahi mahaifiyarka gaba ɗaya. Yace zakara zahara aw ghayruhu, ya ambaci bayan ko ya ambaci wani abu. To can dai mai askari yayi magana wanda take mai tsawo, har yake cewa at-tajbihu bil ajnabiyyati ziharun inda malik, ka kamanta ajnabiyya wanda take manisance ka wata mata da matarka. To mai askari yace ziharun inda malik, wannan zahari na a wajen Imam Malik. Yace amma wa talaqun inda gairi, sakina a wajen wani Imam Malik kenan daga cikin malamai masana na fiqh. To wannan dai shine zahari, musulunci bai damu wannan ba, saboda haka al'ada ce ta jahiliya musulunci bai yarda da ita ba. Matarka matsayinta daban, mahaifiyarka nata matsayi daban. Ina ba ta an fahimta? To kanka yadda ka yi haka. Saboda haka akwai abubuwa waɗanda suke na al'ada na musulunci bai yarda da su ba. Ka bar matarka bakin matsayinta, mahaifiyarka ka ba ta nata matsayi wanda Allah madaukakin sarki ne ya ba ta. To Allah ya samu ƙara fahimtar wannan. Saboda haka za a ga dai malamai na shari'a sun yi maganganu masu tsawo a wannan ɓangare. Kaga za ka iya samun mutum ya ce matarsa inna, ya ce inna ta, ko ba haka ba? Ko ba ka iya samun haka? Wani za ka iya samu ne ya ce mata ta inna. To wannan ba zahari ba ne, amma dai abinda shari'a ta ambaci irin wanga wawa aka ce mai wawa na, ka nemi matarka ka ce mata wai inna. Ai shina mai mukhtasar ya ce wa sufiha qa'ilun ya ummi, yace an wautatar da qa'ilun ya kulli wanda zai ce ma mata ta inna. To wasu tsaha mai muktasar yace an wautatar da shi, in ka gane wawa dai zaka ce mai alaram
akar maka.
An gane ko? To shina nan mallai yake gaya mana fasaharu alai, kun ga lokacin da mutum yaddi bi ban mahaifiyarsa yace daidai yake da ban matarsa, ko yaddi bi huskar mahaifiyarsa yace daidai yake da huskar matarsa, ko yaddi bi hannun mahaifiyarsa yace daidai yake da hannun matarsa. To wanga shi aka ce manzahari, daga lokacin da ka faɗi wannan magana to wanga matar da kake aure da ita ta haramta gare ka. In ka ga musulunci ya halatta ma ita, to sai kai kafara, kamar yadda zai zo can cikin suratul mujadala, walam yanfasikh nikahu biha, amma aure ne bai bude da ita ba, fa tabqa ma'ahu mu'allaqa, amma matar tana nan tare da shi a mara ta yayya, dan bai halatta ya sadu da ita, bai halatta ya ji dadi da ita, amma auren bai bude ba, amma kuma ne bai halatta ya sadu da ita lokacin da ya gaya mata wannan magana. Faraddallahu zalika, sai Allah ya raddi ga wannan al'ada. Wa qala Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'al azwajakum, Allah bai sanya matattakin ku ba, allahi tubahiruna, waɗannan da kuke wa zahari bi hamzatin an karanta da hamza allahi, wa ya'in an karanta da ya'un allahi, wa qur'an an karanta bi la ya'in ba tare da ya'un ba, tubahiruna, Allah madaukakin sarki yace bai sanya matattakin ku ba, waɗannan da kuke wa ziharin nan bi alfin, an karanta da alfin qabala alha gabanin hawun, kaga to wahiruna, kaga wannan za'un din kahin hawun in ka diba ga alijana a sama min zahara. Mallai yace wannan kalma daga zahara ne yayi zahari ar-ruba'i, in ka koma wajen malaman sauti. Wa qur'an an karanta bi duniha, ba tare da abin da ya shahi alif din ba, min tatazahhar, wa ta'u thaniya fil asli, ta'un tabu ga tushe mudu da ma fi za, an shigar da ita ne a cikin zahun kenan ta zaharuna ko minhunna daga cikin su yaqulu alwahid gudana cewa matsalan ga misali li zawjati sai mutu ya dibi matar sa yace anta alayya ka bahari ummi sai yace ita gare ka babban uwa taina Allah madaukakin sarki yace bai sanya su ummahatikum su zama iyayenku ba aika lu ummahati kamar iyaye fi tahrimiha a cikin haramtar da ita bi zalika da wannan almu'iddi wannan magana wadda take ana li safata bil jahiliyyati lokacin jahiliya kai musulunci tsalatan sakina lokacin jahiliya kayan bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in mutum yana son ya rabu da matarsa sai ya dibe ta yace ban matarsa daidai yake da ban mahaifiyarsa yace hannun matarsa daidai yake da hannun mahaifiyarsa yace huskan matarsa daidai yake da huskar mahaifiyarsa ina ba ta amfayinta to kun ga waɗannan duk al'aduna na jahiliya yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da musulunci to waɗannan abubuwa ana son mu aje su a gefe to kuma ko da an samu ka fada su kun ga lokacin jahiliya suna lisa hani wannan saki to kun san addinin musulunci shi ko yana tahiya da mutane mataki 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 kaga musulunci sai yace to yan ka fada haka auren ka nan tsakaninka da matarka amma kuma maganar ka ci gaba da mu'amala da ita irin mu'amala wanda miji ka yi ga matarsa to ba za ka yi ba tunda ka fado ga magana munkaran min alqauli to sai ai malalai sai Allah da fadda kai dan ka gane matsayin mi ka gane matsayin mahaifiyarka to shine aka ce sai kai ka fara to kun san wannan ai ya faru zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wata goya Allah wanda ake ce da ita qaulatu bintu salama da mijinta ausu bin samit saboda haka mijinta ausu bin samit ya dibi matarsa qaulatu bintu salama sahabiya ce mai imani sai ya kamanta ta da mahaifiyarsa to lokacin da ta ji haka sai ta ji abin yayi mata nauyi tun kayan Allah madaukakin sarki a saukar da wancan suratul mujadala kuma lokacin da ya gaya mata haka ita dai ta gaga shi tunda an shigo musulunci fa mijinta Ausu bin Samit ya dibe ta yace daidai take da ni da mahaifiyarsa ta ga abin nan kai wanga kalma ta yi nauyi lokacin da ya taso mata ya taso mata yana son ya zauna da ita tar rinjaye sa tarfe ta ga tanan tiriyan 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 sai majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana zuwa tace ya rasulullah ya manzon Allah tace inna ausu bin samit zahara minni tace ya manzon Allah ausu dan samit yayi min zahari ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana iko manzo Allah ka sama ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahyu ko ga hiba a saukar da hukunci ba fa zo Allah ya to ni dai ina ganin ke haramta gare ta amma kuma babu wani nasi gashi karara saboda abin yayi girma to koma hazai in suka fada zama da shi ya rasulullah fa zo Allah ya to kace ya rasulullah Ausu bin Samit kada zahara minni ya rasulullah yayin da zahari to kuma gashi babu wani hukunci kazi daga Allah madaukakin sarki ta fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada suna haka sai ga malaika jibril da sako daga Allah alaran makaranta
bismillahir rahmanir rahim قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتهي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع basir.
Shikenan sai ga Jibril ya zo da wahayi daga Allah. Allah ya ce qad sami Allah wa haqiqa tabbas Allah madaukakin sarki ya ji qaulal lati tujadiluka magana wannan da take mai kayyan magana da kai tana cewa ausu bin sani da ya rasulullah kada zahara minni ya rasulullah ya manzon Allah ya min zahari kuma gashi ko da ya min zahari ya manzon Allah akwai kananan yara ne tare da ni ina basu garai ba'u za su tozarta dan bai iya kula da lamarin su in ko ni taro su garan ya manzon Allah waɗannan yaran nashi ja'u za su ji yunwa dan bai iya daukar dawaine su ta fada manzon Allah ya fada cikin girmamawa da mutuntawa sai ga sako da Allah kada sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha ga sha'anin mijinta shine ausu bin sami sai Allah ce wallahu yasma'u tahawurakuma ai Allah yana jin mai kayyan magana ku Allah yana jin abinda kake gaya ma kai ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana jin abinda kake mai so a mata Allah ce inna Allaha sami'un basir lalle Allah madaukakin sarki kaga sami'un Allah mai cikakken jina basirun kuma Allah madaukakin sarki mai cikakken gani na sai Allah ya ce ni
allazina yuwahhuruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allaj waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran
Allah ce ma hunna ummahatu waɗannan Allah madaukakin sarki yace ai ba iyayenku bane waɗannan matan ba iyayenku bane Allah ce in ummahatuhum illa allahi waladanahu waɗanda a iyayen su na haƙiƙani sune waɗanda sun ka haife su Allah ce wa innahum la yaquluna munkara a su suna faɗan munkara abin kyama min alƙauli na zance na magana wa zura da kiran ƙarya to tunda kun faɗa sai Allah ya ce wa inna Allaha la'afuwun ghafur lalle Allah madaukakin sarki mai rangwame na kuma Allah madaukakin sarki mai gafara na to amma a Islam duk wanda ya gaya ma matarsa wannan munkaran min alƙauli to matarsa ta haramta gare sa magana ka zauna da ita ka ci gaba da mu'amala da ita irin mu'amala wanda da namiji ke yi da matarsa to musulunci ya haramta to ya za a yi kana son ka zauna da matarka ka ci gaba da zama da ita sai Allah ya ce
wallazina yuwahhuruna min nisa'ihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
تكونك koda wata rana gigita ta dire ka kai ko ba haka ba tana yi iba wani shi haka to shi ko addinin musulunci addini na wanda yana tsayi da tsari da dokokin sa sai Allah madaukakin sarki yace to waɗanda sun kai zihari ga matan nasu summa ya'uduna lima qalu sa'annan suka dawo ga abinda sun ka faɗa suka yi da na sani akan abinda sun kai kuma suna son su ci gaba da zama da iyalinsu to ga doka daga Allah in kana son matarka ta halatta gare ka Allah ya fataha yuru raqabatin min qabli an yatamassa kahin ka shahi wannan matar tasa ka zauna ka ci gaba da zama da ita to ka samu koyan ga ka samu goya wanda ka dewutar da ita ta koma iyali wajhillah Allah madaukakin sarki yace zalikum wa'azuna bihi wancananku shine abinda ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abinda kuke aikatawa Allah madaukakin sarki masanina kun ga sai doka ta zo daga Allah subhanahu wata'ala to shine nan malai yake cewa fa aujaba Allah bihi al-kaffara sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya sanya kaffara bi sharhihi da sharadin sa kama sayati fi suratul mujadala kamar yadda zai zo a cikin suratul mujadala malai ce wa minha aidan yana daga cikin at-tabanni shine tabanni kamar da dan wani naka da an yadda ibn ghairi shine mutum da a dan wani sa linafsihi ga kansa hakikatan ga hakikani faradallahu sai Allah ya raddin wannan bi kaulihi da fadarsa Allah ya ce wa ma ja'ala ad'iyaakum Allah bai sanya ku maida ƴaƴan wasu naku ba shine tabanni shine ka maida dan wani naka jam'u da'i wa huwa man yad'i li man yud'a li ghairi abi shine za a yi da wani a danganta yi ba ga mahaifinsa ba shine dan hankaka kenan abuna akon Allah bai sanya su ƴaƴanku ba hakikatin ga hakikani zalikum wancanan ku qaulukum maganganunku na bi abwaikum ga bakunanku summa aqaba Allah ya taqibi an hadhihi al'adat daga wadannan al'adu allati mana'aha wadda ya hana wa qala sai Allah ya ce wallahu yaqulu al-haq Allah shine wanda ke fadar gaskiya fi zalika a cikin wannan wa huwa yahdis sabil Allah shine wanda ke shirewa zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya sabilul haqqi hanya wadda take ta gaskiya Allah madaukakin sarki shine ke bayanin ta to Allah ya kara ganar da mu to nan sai kuma ci gaba ga abin da ya sha hukunci hukuncen da waɗannan al'adun wanda lokacin jahiliya sun kasance mutum sai ya dido wani wanda ba shi ya haife sa ba sai ya ce ɗansa kuma da zai koma ga Allah ya wafaci wannan ɗan zaka iske ne zai gade sa to shine ake ce da shi at-tabanni wanda musulunci ya zo shi ma ya yi bayani mataki-mataki Allah madaukakin sarki ya yi watsi da waɗannan abubuwa waɗanda ake aikata lokacin al'ada kuma ana nuna lokaci ya yi insha Allah abin da mun ka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu lada abin da ya zo akan kuskure kuma Allah ka yafe mini da nin faɗa da ku da kuka saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الحمد لله نصر علي تفسير عن القرآن من جرمى وتوفى باكين الشيخ عبد السلام أبو بكر جيكا شكرا ومثل معت المتا سا نجاح التيبي كبرتيتا كما نفى نار قبيل فتوى متى كينا قصى لقصى kafin kun yi jama'a da tsarin bidda a wani kawai sunna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da alkhairi tare da shi wato akwai al-hafiz barista Mustafa Qari Isa wanda ya karanta ayoyin Al-Qur'ani domin haƙƙaƙa wannan tafsiri da wannan shekara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma shi ne tattare na musabaqa ta Al-Qur'ani mai girma mataki na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin ƙungiyar jama'ar Wizaratul Bid'a wa Iqamatis Sunna sannan kuma kamar yadda muka